من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة سؤال بركة نمنا بركة دوانا يمتشي wanda shine yammacin asabar 1 ga watan Ramadan shekara ta hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin 29 ga watan Fabrairu 2025 daga wannan masallaci na Juma'a na al'ummar anguwar Area 8 dake nan garki a birnin tarayyar Najeriya wato Abuja kamar yadda sanarwa ta gabata mun taru ne anan dan yin mudarasa na alqur'ani mai girma dan sanin ma'anonin alqur'ani mai girma. Muna fata Allah mu dauki sarki ya bamu dacewa da alkhairan da ke cikin karanta alqur'ani. Allah ya samu cikin waɗanda wato mala'iku suke rubuta sunayensu a cikin waɗanda suka taru a inda ake mudarasan alqur'ani mai girma. Ha? Kuke ɗaya ga watan March ne? To ɗaya ga watan March. Hadithi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk inda aka zauna ana karatun alqur'ani ana kokarin sanin ma'anonin shi, akwai mala'iku na musamman wanda suke yawo gari gari, anguwa anguwa, suna duba ina ne ake karanta alqur'ani mai girma, ina ne ake kokarin fahimtar sa. Za su lullube wannan wuri da rahmar Allah, sannan za su yi ta neman gafara a wajen Allah ga mutanen da ke wurin, sannan za su ɗauki attendance, za su ɗauki sunayen waɗanda suka halarci wajen, sunayensu da sunayen iyayensu, su tafi da su su kai wa Allah maɗaukakin sarki wanda Allah ya fi su sani. Su dai wurin Allah su nuna ma Allah cewa ga sunayen mutanen da suka gani a waɗannan wurare. Allah maɗaukakin sarki ya yi shela ya gaya musu cewa ku shaida na gafarta musu ga baki ɗaya. Muna fata Allah ya samu cikin waɗanda za a yi musu irin wannan gafara a koda yaushe idan muka je wurin da ake karanta da alqur'ani mai girma. Kafin mu tafi da nisa, mai gabatarwa ya kasa gabatar da sunana, bari mu faɗi sunana da kaina. Sunana Kabiru Abubakar Aminu, wannan shi ne sunana na takarda na makaranta, Kabiru Abubakar Aminu. Mutane sun fi sani na da Malam Asgar. Sannan abinda ake ce ma associate professor, wannan wani feleke ne kawai da mutane suka ara a 'yan kwanakin nan, suke kiran wasu mutane da shi, amma ni babu wannan a cikin titles ina. Ni reader ne, wataƙila da Hausa a ce muƙaddashin farfesa. To shi ne sai mutane suka aro wani title daga wasu jami'o'i daban wanda ba nan ƙasar ba, wanda wataƙila ya yi kama da wannan matakin, sai kawai a dinga ce ma mutum associate professor. Ni ina jin nauyi gaskiya ana faɗa mu, so na san ba haka ba. To amin. Wannan kenan. Sannan muna ta'aziyya ga al'umman wannan masallaci gabaki ɗaya, musamman limamin wannan masallaci, Imam Ilyas Abdul Mu'min, wanda a yau da safe Allah ya mahaifiyar shi rasuwa. Muna addu'a Allah Ubangiji ya gafarta mata, Allah ya yi mata rahama, Allah ya sa ta huta da shi da sauran iyalanta da zuriyarta. Ubangiji Allah ya ba su haƙuri na juriyar rashin da aka yi musu. Sannan addu'a kuma ga dukkanin sauran mamatan mu musulmai gabaki ɗaya, na kusa da na nesa, Allah ya gafarta musu gaba ɗaya, Allah ya sa suna cikin rahama, Allah ya sa suna cikin falalarsa, Allah mu ma ka sa mu cika da imani a lokacin mutum. Kafin mu shiga cikin tafsirin ha'ila yau, ina so zan yi mana wata gajeriyar wato muƙaddima, amma za ta biyo bayan karatun farkon alqur'ani da Allah rahma zai yi mana na suratul fatiha insha Allah. Bismillah al-rahman.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Wannan shine karatun sura ta farko a cikin alqur'ani, kamar yadda aka sani suratul fatiha kenan. za mu fara tafsirin insha Allahu daga wannan farkon waje a cikin alqur'ani mai girma amma kafin nan ga wata gajeriyar matashiya abu na farko ya wajaba mu sani cewa akwai tsananin bukata gare mu ɗaiɗayewan mu da kuma gare mu a matsayin mu na al'umma wato mu tashi mu san ma'anar sakon Allah Al-Qur'ani mai girma shine sakon da Allah madaukakin sarki ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi wanda kuma ya yarje mushi ya karantar da mutane shi domin a bautata wa Allah bisa hasken wannan sako domin kuma ayi mu'amala ta yau da kullun har ila yau a bisa hasken wannan sako domin kuma a san Allah a san sunayensa da siffofinsa a kuma san labarin gaibi na abin da ya shafi lahira duka cikin wannan alqur'ani mai girma ma'ana cikin alqur'ani akwai shari'a da ta shafi ibada wanda ya kama daga sallah azumi zakka aikin haji da sauransu sannan akwai kuma shari'a da ta shafi wato mu'amala wanda ya shafi cinikayya da kasuwanci da aure da zamantakewa da biyayyar iyaye da makamantansu sannan akwai kuma bayani da ya shafi al'amuran da suka shafi sunayen Allah da siffofinsa da tauhidin Allah da bayani akan buwayarsa da ƙarfin hukuncinsa sannan akwai abin da ya shafi labaran annabawa na da labarin annabawa da manzanni da wasu al'ummomi da suka gabata da kuma labarin abin da zai zo a nan gaba na gaibi duk waɗannan suna cikin alqur'ani da kuma wasu ma ƙare-ƙare waɗannan sakonni gabaki ɗayansu Allah madaukakin sarki ya dunƙula su a cikin alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ɗauki ɗawainiya da Allah ya ɗaura masa ta bayani wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sauka maka da alqur'ani dan kai mutane bayanin abin da aka sauka musu bayanin karatun bayanin ma'anar bayanin hukunce-hukuncen da kuma aikatawa aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da dukkan waɗannan ayyuka kamar da Aisha take cewa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai boye wani abu daga cikin abin da Allah ya aiko shi da shi to da ya boye abin da ya shafi umarnin da aka yi masa game da auren Zainab da ya boye abin da ya faru na cewa da aka yi ya ce ma Zaidu ya sake ta shi ya aura salawatullahi wa salamu alaihi fil akhirati wal ula saboda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da dukkan wannan sakon daka dukkanin musulmi yana da bukata akalla zuwa ga ya san abinda zai ishe shi bauta Allah abinda ya shafi ma'anar ayoyi da hadisai wanda suka shafi ayyuka na yau da kullun na ibadarsa ma'anar abinda yake karantawa a cikin sallah da sauransu saboda haka bukatun mu zuwa ga sanin fasara alqur'ani bukata ce mai muhimmanci tafi muhimmancin kusan komai da muka sani mai muhimmanci a wannan rayuwar kamar yadda muka sani misali a rayuwar da muke a Nigeria ba zai yiwu a ce mutum zai yi aiki a wani office cikin offices na hukuma a kowane mataki ne sannan a ce kuma baya jin yaren English wanda shine official language na communication a wannan tsarin ba zai yiwu aiki a wajen ba dole yana buƙatar ya iya karanta English yadda zai iya akalla fahimtar sakonnin da ke shigowa da waɗanda zai aika daga ofishinsa to ba zai mutum yayi addinin musulunci kuma ya sami yayi shi daidai yadda ya kamata sannan a ce kwata-kwata baya fahimtar abin da Qur'ani yake faɗa ba zai yi ba babu shakka za a samu kurakurai da yawa fundamental kurakurai a cikin ibadarsa da mu'amalarsa saboda haka wajibi ne akan kowane musulmi ya tashi tsaye wajen ganin yawa kanshi qiyamul layl wajen kokarin ya fahimci menene sakon da Allah ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi wato ka dauka cewa kai as an individual Allah ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sako zuwa gare ka kuma kana da bukata ka san wanne ne menene ma'anar wannan sakon abu na biyu alqur'ani mai girma yana da alaka kuma ta musamman da wannan wata na ramadan shi alqur'ani dama shine sako mafi daraja da Allah ya aika wani annabi da shi shi yasa da larabawan makka suke ta cewa ai lalle ya kamata a ba annabi sallallahu alaihi wasallama wata mu'jiza wani abu da zai gagari misali wani abu da zai buwaye su sai Allah ya ce musu a'a ai wannan alqur'anin shine iyakar buwaya babu wani abu da za a ba shi irin dabbatul ardi naqatu salih ko irin sanda annabi Musa ko irin abinda aka ba annabi Isa na warkar da makafi da kutare da bebaye da kurame ko irin abinda aka ba annabi Ibrahim na wuta bata kona shi ko abinda aka ba annabi Sulaiman na karfin sarauta da wadata da kwarjini dole na annabawa da ire-iren su Allah ya ba su wani abu da ya gagara misali amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran Makka suka ce indai kai annabi ne da gaske to muna so mu ga wata aya a tare da kai sai Allah ya ce a ka ce musu ayar shine alqur'ani to wannan buwaye da alqur'ani yake da ita ta sa yayi fice a cikin sauraron taban Allah to haka shi ma watan ramadana yayi fice a cikin sauraron watannin Allah Allah yana da watanni guda 12 inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah lalle adadin watanni a wurin Allah sune guda 12 a cikin hukuncin Allah to a cikin su duka babu watan da ya kai ramadan da haka zaka ga cewa shi kadai Allah ya ambata da sunan shi a cikin alqur'ani shahrur ramadan alladhi unzila fihi alqur'an bayin da aka ambaci shahrul dhulhijja ko shahrul dhulqa'ada ko shahrul lahil muharram ko safar ko duka sauran bayin da aka ambace su an san su ne ta wata hanya daban an san sunayen su ne ta wata hanya amma shi ramadan saboda fifikon sa ubangiji ya ambace shi kai tsaye a cikin alqur'ani yace shahrur ramadan allazi unzila fihi alqur'an kamar da Allah rama ya karanta mana sannan Allah ya cika lokutan ramadan da ayyuka na alkhairi da ayyuka na neman samun kusanci fiye da dukkanin wani wata da haka shi watanni shi awoyin da ke cikin sa duka awoyi ne na alkhairi sannan Allah ya zabi dare mafi daraja a cikin dararrakin shekara Allah ya sanya shi ma a cikin Ramadan shine daren kaddara inna anzalnahu fi lailatul qadr ko inna anzalnahu fi lailatin mubaraka daren lailatul qadari da yake zuwa a ƙarshen watan Ramadan a cikin mara wato 21 ko da 3 ko da 5 ko da 7 a bisa zato mafi rinjaye ko kuma da 9 shi ma yana cikin Ramadan saboda haka sai Allah ya hada alaka tsakankanin waɗannan abubuwa guda biyu tsakanin littafin shi mafi daraja da wata cikin watanni mafi daraja sai kuma aka fara yi wa manzo mafi daraja wahayi a cikin waɗannan kwanaki na Ramadan saboda haka baya ga abin da muka sani cewa an sauka da alqur'ani kacokan daga baitul daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza a cikin watan Ramadan wannan haka ya tabbata a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tarihin sa to haka nan kuma wahayi na farko da aka yi wahayi inna anzalnahu fi lailatul qadr ayoyi 5 na farko shi ma an fara yin sa ne a cikin watan Ramadan a watan Ramadan sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara 40 bayan haihuwarsa yana fita zuwa wani kogo a garin Makka yana zama yana tintintini yana neman ba'asi game da abin da ke faruwa a cikin al'ummarsa da kuma tunani game da ubangijinsa a wannan lokacin ne mala'ika ya zo gare shi ya zo mishi da wannan sako na ikra qala ma ana biqari ikra qala ma ana biqari ikra qala ma ana biqari qala qara bismi rabbikal ladhi khalaq mala'ika ya zo ya same shi ya ce kai karatu ce ban iya karatu ba ya matse shi ya ce masa na ce kai karatu yace na ce maka ban iya karatu ba ya sake matse shi matsa mai karfi ya sake ce masa na ce maka kai karatu yace na ce maka ban iya karatu ba sannan a na uku ko na hudu yace masa kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta kamar yadda aka san kissa a tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ita ma wannan kissa ta faru ne a cikin watan azumin Ramadan yadda a lokacin ba a shar'anta azumin ba saboda haka sai zama da Ramadan da Alkur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da alaka mai karfi sannan malaika jibrilu ya kasance yana zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk watan ramadana yakan zo dan ya kara mishi muraja'a alqur'ani abinda aka sauka mishi tun daga farkon musulunci har zuwa wannan ramadan din malaikan zai zo ya zaunar da shi kamar yadda ka san malamin hadda yana karban hadda a gurin dalibansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci gaba da karanta alqur'anin gaba gaba malaminsa malaika jibrilu yana mishi bayani inda ake buƙatar bayani cewa nan ga abinda ubangijinka yake nufi nan in ka zo fassara wa mutanenka ka fassara musu kaza ne wannan ayar karka sake karanta ta an soke ta wannan ayar ka saka ta a cikin sura kaza haka jibrilu yake zuwa wurin shi tsawon kwanakin watan ramadan yana yi mishi wannan aikin saboda haka a ƙarshen al'amari kuma a shekara ta ƙarshe ta rayuwarsa sai jibrilu ya zo suka yi sauka biyu da sanan yin sauka daya sai suka yi sauka biyu wato alama akan cewa wannan ita ce sauka ta ƙarshe wanda kuma wannan version din shine wato kamar a ce standard version na abinda zaka bawwa al'ummarka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan jibrilu ya zo wurin shi din nan yakan yi farin ciki yakan ƙara azama wajen ibada musamman sadaka da kyauta dan yakan ji damuwa idan ba a sauka mishi da alqur'ani kamar lokacin da aka tambaye shi game da wasu tambayoyi yace to zan gaya muku gobe idan an muni wahayi sai wahayin ya tsaya tsawon kwanaki 17 shine aka sauka mishi da suratul kahf wanda a ciki aka ce mishi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah karka sake cewa zaka aikata wani abu gobe sai ka ce in Allah ya so wadhkur rabbaka idha nasita qul asa an yahdini rabbi li aqrab min hadha rashada saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so wahayi ya kubuce masa koyaya yana farin ciki idan wahayin ya zo masa to haka ake so mu yi farin ciki da wannan wata na ramadana mu yi farin ciki da majalisai da ake kullawa na karatun alqur'ani da fassararsa sannan mu dage wajen kokarin fahimtar ainihin wato alqur'ani mai girma da sakon da ke cikin sa an fara azumin watan ramadana ne a shekara ta biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato bayan annabi ya baro makka ya dawo madina an shiga shekara ta 15 da fara wahayin alqur'ani da fara annabta sai mala'ika jibrilu ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sakonin da arama ya karanta mana na sharar ramadana allazi unzila fi alqur'an alayat daga nan aka fara azumi a madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumi tara wato yayi azumin shekara tara ne a cikin rayuwarsa daga wannan shekara da aka fara wahayi zuwa shekarar da Allah ya masa wafati a cikin shekara ta 11 bayan hijirarsa alaihi salatu wassalam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumi ne so tara idan aka lissafa haka za a gani to ina so mu fahimci daga wannan magana mu fahimci muhimmancin majalisai na alqur'ani da fassararsa da karatunsa a watan ramadana saboda haka wannan al'ada da ta yada a kasashenmu na Najeriya da makamantansu na kulla majalisi domin fassara alqur'ani mai girma domin sanin ma'anoninsa domin yin musaffa ko mudarasarsa ko karantar da wasu ilmomi da ke da alaka da shi to abu ne mai kyau kwarai da gaske abu ne da ke raya wannan sha'ira ta ainihin wato alaka tsakanin alqur'ani da watan ramadan magabata a dacan sun kasance haka suke yi wato ta fuskar su ajiye komai idan watan ramadana ya zo su tunkari alqur'ani gadangadan sai dai zaka tarar cewa ba sa kulla majalisai irin namu dinnan me yasa saboda kowane zamani ana karantar da ilimi ne gurgurdan bukata su a wancan zamanin tsawon shekara ana karantar da ilimi da haka kuma duk wanda ka gani zaka tarar cewa ya san abin da ya kamata ya sani na ainihin addini idan watan ramadana yayi sai a kulle waɗannan majalisu din sai kowa ya bude alqur'ani ya kama karantawa ba ji ba gani wani yana yin sauka daya wani sauka biyar wani sauka 30 a watan ramadan kowa gurgurdan karfinsa da himmarsa da dagewarsa da saurin karatunsa da naciyarsa si Imam al-Bukhari sai Imam Ahmad ibn Hanbal sai Imam Shafi'i, sai Imam Malik, duk waɗannan manyan limamai na addinin Musulunci an ruwaito labari mai ban mamaki game da irin dagewarsu wajen karatun Alkur'ani a ainihin wato a cikin watan Ramadan. To ana nan da tafiya ta yi nisa, sai zama yanzu mu muna da rauni, muna da kasala, kuma wasu mu ma ba mu iya karatun Alkur'anin da zamu je mu dogara da kanmu wajen karantawa ba. Saboda haka maimakon kowa ya je karanta nashi tunda ba kowa zai iya ba, babu laifi in mun haɗu mun yi mudarasa, in mun haɗu mun karanta wa junanmu, mun yi wa junanmu nasiha, mun fassara wa junanmu abinda Alkur'ani yake nufi. Karanta Alkur'ani da sanin fassarar shi ba shi ne farko da ƙarshen buƙatar da ake izuwa gare mu game da Alkur'ani ba. Abinda ake buƙata izuwa gare mu na farko koyon karatun shi, wato mu koya a gaban malamai, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko shi da Alkur'anin nan ya turo masa da malami shine mala'ika Jibril alaihi salam. To ya kamata kowa ya zama yana da malamin da yake koyon karatun Alkur'ani a wurinsa, wanda zai tada maka da baki ya karanta maka yadda tilawa take, ya sa ka karanta, in ka yi kuskure ya gyara maka, sannan ka je ka ci gaba da nacin karantawa. Idan Allah ya azurta ka da haddace shi gaba daya, to wannan shine asalin abin nema. Idan Allah bai azurta ka da haka ba, to ba laifi bane, ba matsala bane. Hatta a cikin sahabbai akwai wanda ba su haddace ba, sai kuma kai kokari ka haddace abin da ya zama lazimi wanda zaka bautawa Allah da shi. Fatiha, juzu amma, amanar rasulu, ƙarshen suratu Ali Imran, farkon ayoyin suratul Kahfi, ayatul Kursi, da ire-iren abubuwan da ba za ka wadatu daga rashin saninsu ba. Sannan mataki na biyu shine sanin fassara da ma'anar Alkur'ani, shine wannan matakin da muke kenan. Bayan nan kuma sai a tafi zuwa ga aiki da Alkur'ani, wato duk abin da ka sani sai ka yi aiki da shi. Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami yana cewa sahabbai da suka koya mana Alkur'ani sun kasance suka koya mana aya goma, ba a tsallakawa kan wasu ayoyin sai mun san ma'anarsu kuma sai mun yi aiki da su. Yace da haka sai ya zama muna sanin Qur'ani tare da aiki da shi, ba ma manta shi. Wannan shine mataki na uku, matakin wato aiki da Alkur'ani mai girma na abin da ka sani. Mataki na hudu, idan Allah ya sa ka san abin da mutane suka buƙaci zuwa gare shi na Alkur'ani, shine sai ka zauna sai ka karantar, sai ka sanar da su abin da Allah ya sanar shi ka. Wannan shine mataki na hudu bayan ka yi aiki da abin da ka sani. Sai mataki na biyar shine mataki na isar da saƙon Alkur'ani a duk inda ka samu kanka, wanda zaka isar da saƙon a duk yanayin da ka samu kanka da inda ka samu kanka, kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ballighu anni walau ayata, ku isar da saƙon nan nawa ko da aya guda ce. Wato ya zama cewa kai ma kana da wani mashru'i, kana da wani program na isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kada ya zama cewa kai kana matsayin musulmi amma babu ruwanka da hidimar addini ta fuskar isar da wannan saƙon, baka taɓa gaya wa wani cewa wane ka musulunta mana, wane ka ji tsoron Allah, ka bar abin da kake yi, ko da ƴaƴanka ko matan gidanka ko abokanka kuma kusantanka, ba ruwanka da kowa, wai kai ɗan boko ne, ba ruwanka da addini. To wannan haɗari ne mai girma. Aikin musulunci yana nuna cewa kowane mutum yana da duty, yana da aikin da zai yi na cigaba addinin musulunci. Kallaka ga tsuntsu, Allah ya bamu labarin tsuntsu Alhudahuda, wanda ragaita shi kawai yake yana yawace yawacen shi, sai ya ga wasu mutane wanda suke kafirci, sai kishin a tauhidi ya shige shi, hankalin tsuntsun nan ya tashi, nan da nan ya yi furfurwa ya taho inda Annabi Sulaimana, yanzu yake ba shi labari cewa inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lillahi shamsi min dunillahi. Yanzu yace dama ana cige shi cewa ina ka shiga. Annabi Sulaimana ya ce in bai zo da wata hujja ta dalilin kasancewar shi yayi giyabi ba, lalle akwai hukunci mai tsanani a kansa. So da haka yana zuwa ya fadi ya gaisuwa kamar yadda yake cewa ko, sannan ya ce ya ranka ya dade, ai na je gari kaza ne, garin Saba'i, na samu wata alƙarya da wata sarauniya mai ƙarfin mulki yace amma abin takeici kafirai ne saboda duk wannan ƙarfin mulkin nasu bai burge shi bai ba shi sha'awa ba rashin imanin sannan rashin bauta Allah ya cire mishi kwarjinin su da ya gani ce wajattuha wa qaumaha yasjudun lishamsi min dunillahi amma na same suna sujuda ga wuta ga rana ba sa bauta wa Allah to yanzu shi tsuntsun nan a matsayin shi na tsuntsu abinda zai iya shine ya kawo sako gun halifa na wannan zamanin a bayan ƙasa annabin da Allah ya aiko cewa ga wani waje ana shirka shi kuma annabin daga nan ya dauki ragamar aikin da'awa da wa'azi ƙarshe ya kai farmakin jihadi bai zauna ba sai da ya tabbatar musulunci ya shiga wannan wajen duk girman mulkin annabi Sulaiman da ainihin bunƙasa sa sai da labarin wannan wannan information din sai da wannan tsuntsun ya kawo mishi saboda haka ya kamata ya zama akalla ko ba zaka iya komai ba zaka iya bada shawara zaka iya gaya wa liman ko malamin angoku ce algabata mala ya kamata ayi wa'azi akan kaza ya kamata a bada muhimmanci akan kaza kar ka zama cewa kai ba ruwanka da addini ga baki da saboda addini shine gatanka shine makomarka shine abin da zai saka tsira a wajen Allah ubangiji ranar alkiyama to wannan sune matakai biyar na abin da ake so ya zama alaƙar mu da alqur'ani a koda yaushe sannan kuma alaƙa ta musamman a cikin watan alqur'ani watan ramadan har ila yau daga cikin abin da yasa aka shar'anta mana sallar dare a cikin alqur'ani a cikin watan ramadan wato salatul tarawih ko ashan shine dan ƙara kulla alaƙa da alqur'ani domin so ake aita karanta shi aita maimaita shi sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya sanya limamai na musamman za su dinga yin salla wa mutane wasu suna yi wa maza a masallaci wasu suna yi wa mata a wani keɓantaccen waje saboda dai kowa ya ji alqur'ani ya ji gardinsa kowa ya zama cewa an yi an gudu tare kuma an tsira tare da shi saboda abinda yake so ya zama cewa a ƙarshen wannan wata kowa an yanta wuyayensa daga wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka mambari zai hau sai aka ji yana cewa amin ya ƙara taka ɗaya mata takalan aka sake jin ya ce amin ya taka ta uku aka ji ya ce amin sahabbai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji kana ta cewa amin amin har kafa uku yace mala'ika jibrilu ne ya zo gare ni yace Allah ya ce in gaya maka Allah wadaran mutumin da Ramadana ya shigo har ya fita bai yi wani abu da za a gafarta mai ba duk da yawan kofofin samun gafara amma shi ya gafala ya wofanta lalacinsa da rashin sanin ciwon kai ya kai a ce kwana 30 bai karanta alqur'ani gurgurda abin da za a gafarta mishi ba bai yi sadaka gurgurda abin da za a gafarta mishi bai yi istighfari ko sallar dare ko ya tsaya lailatul qadari ko ya umara ko ya taimaka wa talakawa ko ya aika da abinci zuwa ƙauyensu duk wani abu na aibin arziki wanda a sanadiyar shi zai iya samun gafara a ce kwana 30 ɗin hankalin shi bai koma kan haka ba to wannan Allah wadaran shi in ji mala'ika jibrilu annabi kuma ya ce amin wato Allah ya tsine mishi albarka kuma duk tausayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi da fatan cewa mutane su tsira amma ya cire wannan cikin da yake jin tausayi domin hata wanda suka yi li'ani mace da namiji da suka yi wa kansu tsineneniya a kan zina bayan sun gama sai annabi ya ce musu fa hal bainakuma min ta'ibin to ba wanda zai tuba a cikinku amma duk da haka a wannan karan a mutumin da ramadana ya shiga ya fita annabi ya ce wa mala'ika jibril don Allah a tausaya mishi cikin mutane na sai annabi ya ce amin kai Allah ya tsine mishi ba na buƙatar wannan cikin mutane to kaga wannan yana nuna hadarin ramadana ya shigo ya fita ba kai abin da za a gafarta ma ba saboda haka ana so ne ƙarshen ramadan a wayi gari ya zama cewa kana cikin waɗanda suka tsira waɗanda aka gafarta musu waɗanda Allah ya cire su daga lissafin ƴan wuta waɗanda Allah madaukakin sarki ya sa su a cikin lissafin ƴan aljanna Allah ka sa mu na ciki to wannan kenan manhajin da zamu bi a wannan tafsiri shine kamar yadda aka karanta ayoyin nan daga farkon alqur'ani mai girma insha Allah daga nan zamu fara mu gangara zuwa abinda Allah ya sauƙaƙa mana akwai manhaji guda uku na wajen tafsirin alqur'ani mai girma ko dai a dogara da wani littafi kacokan kamar jallalaini ko Radul Azhani na Mala Bakar Gumi, ko Kifayatu Du'a Faiz Sudan na Mala Abdullahi Ngondu, ko Tafsiril Karimul Mannan na Malam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi. Allah ya gafarta musu gaba daya. Wannan sa cikin kananan littattafai da za a iya dogara da su, ana karanta su baki da baki, ana tafsirin su. Sai wannan tafsirin ya fi komai sauki, domin kawai zaka hawo kan doran littafin da kake bi, sai dan ƙare-ƙaren fasara inda ba a rasa ba, saboda haka ya fi sauki ga mai karantarwa. Amma a wurin masu koyon karatu, musamman in ba a aji ne na koyar da tafsiri ba, to bai da armashi sosai, yakan rasa armashinsa, saboda haka ga malamai ba su cika fifita shi akan sauran ba. Akwai kuma tafsiri wanda ake yin shi ta hanyar bahafi, shi ne malami mai karantarwa ya duƙufa ta hanyar amfani da littafai daban-daban, ya binciko abubuwan da suka dace da yanayin lokaci, da yanayin wuri, da yanayin karatu, da yanayin al'umma. Wato ya shiga cikin, ya nutsu cikin littattafai manya na tafsiri, irin tafsirin al-Imamu Ibn Jarir al-Tabari, irin tafsirin al-Qur'an al-Azim na Ibn Kathir, irin tafsirin al-Imamu al-Qurtubi Abu Abdullah, da ire-irensu Ibn Atiyya, al-Imamu Shawkani, da gasunan ɗaruruwan littattafai. Malami ya shiga ya fita ya binciko ya tace abin da ake bukata, sai zo ya karantar da mutane tatacce kuma takaitaccen bayani na Alkur'ani, sannan kuma sai a faɗa musu madogara, manazarta, inda za su koma ga waɗanda suke ɗaliban ilimi da masu bincike da masu son su ga ƙwaƙwaf, inda za su koma su ji cikakken bayani. To wannan irin tafsirin yana da wahala a wajen malami, amma kuma ya fi daɗi a wajen masu saurare. Malamin da zai yi wannan dole yana buƙatar ya zama mai jajircewa ne, mai juriyar karatu, kuma wanda yake da aliyat, wanda yake da kayan aiki na ƙwaƙwalwa, kayan aiki na littattafai, kayan aiki na sanin wato methodology na bincike. Amma su masu saurare kamar yadda muke din nan za su zauna ne su anshi refined information din, wato su anshe shi ala tabaqin min zahabin, abin da aka riga aka dafa aka sa a table, aka kawo cokali aka aje aka ce to bismillah, kawai ci za su. To wannan ya fi fito da daɗin Alkur'ani, da zaƙin ma'anarsa, da abin da ke cikin saƙonsa. To wannan ya fi, saboda haka ni ina fifita yin amfani da irin wannan salon, duk da ba ni da aliyya ɗin, amma dai haka nan dai a rarrafa a samu abin da za a samu. Ta da cewa wancan na farkon ya fi sauƙi ga mai karantarwa, amma ina ganin ku masu saurare kuna da haƙƙi akan mai karantarwa, haƙƙin amana da kuka bayar na ƙwaƙwalwarku da hankulanku da kunnuwanku, har kuka yadda kuka zauna za ku saurara. Al-Imam Ibn Qayyim yana cewa babu mutumin da ya maka alheri kamar mutumin da ya zauna ya ce sanashe ni abin da Allah ya sanashe ka, na amince ka gaya mana abin da ka sani. Ya ce babu wanda ya maka kirki irin wannan. To kaga wannan kirkin da kuka yi mana, to yana lazimta cewa mu ma mu rama muku da kirkin da za ku amfana. So da haka wannan matakin na biyu shi za mu yi amfani da shi insha Allah gwargwadon hali. Ba za mu tsaya akan wani littafi ƙwaya ɗaya ba, za mu dinga nutso ne cikin littafai muna binciko bayanai da abubuwan da suka dace a sani a mataki irin wannan. Ba za kuma mu faɗaɗa bincike a faɗaɗa bayani wanda zai fitar da karatun daga matakin karatu ya koma matakin research ba. Wanda yake son research sai kuma cikin littafai, amma nan matakin karatu ne na neman shari'a, na neman fahimta matsakaiciya. Saboda haka wanda yake so ya ji karatu mai zurfi da yawa, to ba zai ji shi a nan ba, ya koma littafi. Za a yi shi ne gwargwadon hali insha Allah. In Allah ya so, za mu iya yin mu ga cewa mun guje mu bin ra'ayinmu, abinda mu muke gani ba mu isa mu ga komai game da fasarar Alkur'ani ba. Duk abin da za mu kawo zai zama nakali ne daga cikin littattafai, magana ce daga cikin maganganun malamai da muka karanta ko muka saurara daga kunnuwansu. Mu ba mu kai mu faɗi ra'ayinmu ba a harkar addinin musulunci. In kuma har ra'ayin ya kai ga za mu faɗa, to za mu faɗa muku cewa wannan ra'ayinmu ne, wanda ba dole sai ka bi shi ba. Littattafan da za mu dogara da su mafiya muhimmanci su ne kamar haka. Akwai tafsirin al-Imamu Ibn Jarir al-Tabari, wanda shine littafi na daya a cikin tafsirin alqur'ani mai girma wanda yake cikakke daga fatiha zuwa nasi ibnu jaririn Allah ya gafarta masa shine malami na farko da Allah ya bashi wannan gamdakatar din ya fassara alqur'ani mai girma gaba daya a rubuce ba tare da ya tsallake ko da aya guda ba kuma littafin shi har yau fiye da shekara 1200 littafi ne abin dogara a gurin malamai ga kuma saukin karatu da saukin larabci sannan kuma ya cika shi da bayanai da suka shafi fasarar sahabbai da tabi'ai da malaman da suka biyo bayan su saboda duk abin da za a dauko daga ciki fasarar ɗan mazanjiya ne kuma bai yiwuwa wani mutum a yanzu ya tafsira alqur'ani kuma ya ce babu ruwan shi da littafin ibnu jaririn babu shakka idan yi haka to sai dai in kalakata zai karantar ba addinin musulunci sannan akwai tafsirin al-imamu abu abdullahi al-qurtubi limamu abu abdullahi al-qurtubi mutumin kasa andalus tafsirin sa babba ne sosai kuma ya wasa a bayani duk da ya bada muhimmanci wajen kawo abin da ke da alaka da hukunce hukuncen fiqh saboda haka wani lokaci yakan tsallake wasu ayoyi ba tare da wata dogo fasara akan su ba idan ba su da wani wato kunshi na bayanin fiqh amma littafi ne mai muhimmanci kwarai musamman mu a nan yankin Najeriya da muke bin malikiya domin malami ne ba maliki saboda haka zamu ga fatawoyi da yawa da suke da asali a cikin mazhabin malikiya tare da cewa akwai littafin da ke gaba da shi shine littafin al-imamu ibnu al-imamu Abubakar ibn al-Arabi wanda shi ma ahkamul qur'ani amma na ibnu al-imamu al-qurtubi yafi fadadawa fiye da wancan to duka su biyun abun dogara ne wajen fassara alqur'ani mai girma ta wannan babi to shi ma insha Allah zamu dinga dogara da shi wajen dauko bayani akwai tafsirin al-imamu ibnu kathir al-dimashqi shine tafsirul qur'an al-azim wanda zaka iya cewa ibnu kathir ya hada salo mabambanta da yazo daga baya kuma ya kware wajen bujiro da fassara daga cikin ayoyi su fassara junan su da kuma hadisai su fassara ayoyin alqur'ani mai girma sannan kuma da tace abin da ya shafi aqida da mai da martani ga aqidu na yan bid'a saboda haka wannan yana da muhimmanci sosai shi ma a wajen karanta tafsirin alqur'ani mai girma shi ma abin dogara ne a koda yaushe akwai kuma tafsirin al-imamu Muhammad ibn Ali al-Shawkani shine Fathul Qadir Fathul Qadir na al-imamu Shawkani shi ma abin dogara ne saboda malami ne gogagge kwarai da gaske a wurin tafsiri hakanan a wannan zamani akwai tafsirai mabambanta kaman tafsirin al-imamu al-Shankiti shine Adwa'ul Bayan fi idahil Qur'ani bil Qur'an wanda al-imamu Shankiti bai gama shi ba ya rasu amma babban dalibin sa shine Atiya Muhammad Salim ya kara sauran tafsiri ana buga shi a cikin volumes guda 8 shi ma zamu dogara da shi wajen sanin ma'anonin musamman ayoyi da ke fassara junan su domin shi kuma yayi fice musamman a wannan babi Allah ya saka musu alkhairi gaba daya akwai wasu malamai da tafan da bamu ambata ba wanda idan lokaci yayi aka gudu dai wajen za a ji sunayen su insha Allah sai kuma zamu takaita bayanai akan abin da ya shafi qira'at musamman abin da ke da alaka da bambancin ma'ana wajen qira'at da abin da ke da alaka da farshul huruf zamu kuma takaita bayanai akan abin da ya shafi li'irabi ko lugal arabiya ba za mu tsawaita a wannan ba sai abin da ya zama dole mun fi so mu bada muhimmanci wajen fahimtar ma'anar saƙon sannan zamu bada muhimmanci sosai insha Allah wajen istinbatul fawaid fitar da fa'idoji a cikin ayoyin alqur'ani mai girma da abinda malamai suka ambata sannan idan akwai tambayoyi babu laifi za mu yi kokari mu ga cewa mun amsa abinda wato Allah ya sanar shi mu na daga tambayoyin yan uwa masu albarka a ƙarshe ina bada hanzari da uzurin cewa ni ba malami ne wanda yake wato mutakhassis akan harka alqur'ani ko tafsirin sa ba amma larura ce ta zamani ni abinda nake kantawa a jami'a shine ilmomin harshe abinda yake cewa linguistics na larabci shi nake karantawa saboda haka asali bai dace a ce ni zan yi tafsirin alqur'ani mai girma ba amma saboda larurar zamani da kusantowa alkiyama babu laifi dan na yi wannan alkafira to ina roƙon Allah ya gafarta mini kurakuran da zan samu kaina a ciki Allah kuma ya sa kar ku rike su a cikin kwalanku ballantana ku tafi da su a kuskure sannan kuma Allah ya seta harshen mu ni da ku da kwakwalan mu ni da ku dan ganin cewa mun yi abin da ya dace sannan ina yi ma kaina nasiha da sauran masu saurari na cewa mu yi kokari mu kyautata niyyar mu ta halartar majalisai na ainihin wato karatu ya zama cewa don Allah muke zuwa dan mu fahimci addinin Allah dan kuma mu yi aiki da abin da Allah ya aika mana da shi ko da yaushe mu dinga checkmating niyoyin mu dan kan mu fada cikin wasu kurakurai masu hadari Allah ya gafarta mana gaba daya to wannan ita ce takaitaccen mukaddima da naso ne mana da fatan ba ta tsayi ba ko to zamu shiga cikin asalin karatun insha Allah zamu fara daga fadin Allah madauki sarki a'udhu billahi minash shaitanir rajim ubangiji yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin ubangiji tsarin Allah daga shedan ar-rajim wanda yake korarre daga rahmar Allah wannan lafazin da shi Allah ranma yayi mana karatu lafazin a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine lafazi mafi shahara daga cikin lafazan al-isti'aza zamu zo mu ambaci wasu lafazan insha Allah at-ta'awiz shine neman tsari neman Allah ya tsare ka daga shedan Al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirinsa da yake magana akan fadin Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa inna shaytana lakum aduwwun mubin lalle shaydan abokin gaba ne wanda gabarsa take mabayyaniya lokacin Ibn Kathir yabo yana magana akan inda Allah madaukakin sarki yake cewa wato ka kyautata ma wanda ya bi kyautata maka ba fadin Allah madaukakin sarki cewa idfa billati hi ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم cewa idan an yi maka mummuna kai ka tunkuɗe mummunan ta hanyar aikata kyakkyawa idan kana yin haka sai kaga abokin gabanka ya koma kaman masoyinka makusanci sai ce to kaga wannan abokin gaba kenan a cikin dan adam shi abokin gaba a cikin ɗan adam wanda yake jin haushinka ko yake maka wata kiyayya kana iya kamai da shi masoyi ta hanyar kyautatawa ko kuma wannan ya fiye maka akan ka ce kai ma bari ka ja daga ku ta gabar ba ta da wani amfani kuma ba a san wa zai kada wani akan ta ba to gara kamai da shi masoyi to kana iya kamai da shi masoyi ta hanyar kyautatawa ta hanyar kyauta da kalma mai dadi da murmushi da sauransu to kana iya kamai da shi ya zama yana son ka wanda kawai zaka gagara mai da shi ya zama yana son ka a cikin mutane shine wanda ya zama asalin ke da yake maka ta samu asali ne daga hasada mawaki yana cewa kullul adawati qad turja izalatuha illa adawatu man adaka min hasadi duk wata kiyayya za a iya kauda ita banda kiyayyar wanda ya kika dan hasada domin wanda ya kika dan hasada yanzu yana maka irin kiyayya da shedan yake wa mutane ne shedan yana kin mu dukan mu gaba daya tun daga kan annabi adam alaihi salam har zuwa mu ƴaƴansa shedan yana kin mu ne saboda matsiyaciyar hasara da yake da ita kamar yadda ya faɗa a gaban Allah khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin dan me za a halice shi shi daga wuta a halice adamu daga yumbu kuma a ce waye wa adamu sujuda yaga cewa shi ba zai iya wannan ba yawa Allah wannan rashin mutuncin to daga ne ya dauki alƙawarin sai ya halakar da al'umar dan adam to shi za a dawo shi ba mai gushewa bace to idan ka samu dan adam irin wannan adawar shi ma sai kai ilhaqin shi da shedan sai ka dinga karanta mishi qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri hasidin idza hasad kuma gani min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri annafasati fil uqad wa min sharri hasidin idza hasad shi ma yanda ya zama bai da bambanci da shedan wajen kaifin gabarsa to amma wanda yake gabar shi da kai saboda bai san ka bane saboda ka taba mishi wani abu da bai dace ba saboda jami'ar ku ba daya ba ko kabilar ku ba daya ba ko ai maka promotion shi ba ai mishi ba to wannan kana iya ka canza gabar shi abu ne mai sauki ko kun taba neman aure ka ka da shi duk zaka yi canza ta da kai mishi kirki shikenan matar tana haihuwa sai ka ce to sunan dan mai sunan shi ne shikenan ka ce amma mai suna sai ga kawai ya ji ba komai musamman idan mutumin barna ne ko ka san kawai mutumin Borno takwara to ka gama da shi in kana bin shi bashi ma zai iya yafi maka
idan kana bin mutum dan bura yana binka bashin miliyan 20 haka ma haiwa sai kaje ka ce to alan guburo na sa maka takwara sai ce kai kaje yafi maka wannan kudin so abinda ake nufi da abinda yasa ake ta'awuzi da shedan saboda shedan gaban shi tafi karfin mu jama'a bai da muka iya da shi ya dinda aka ambace shi sai kaje an ce to a nemi tsari daga sharrin sa shi ba za a ce ai kokari a jawo shi zama abin so ba da haka a farkon karatun alqur'ani ana so koda yaushe a karanta isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim dan ya tsare ka daga sharrin sa da fitinar sa da waƙar sa da haukar sa da gabar sa lafazin ash-shaytan kamar yadda al-imamu al-qurtubi yake fada yake cewa huwa kullu mutamarridin min al-jinni wal insi wad dawab shine duk wani hatsabibi duk wata halitta hatsabibiya mara kirki wanda ba ta da daraja sawun aljani ne ko mutun ne ko wata halitta daban wato ko da abun hawa kaman doki ko mota ko abinda yake amfani da shi a gida irin rago ko kaza kuma kamantansu za a yi ci musu shedani ko shedaniya idan ya zama hatsabibi ko hatsabibiya wato ya zama murdadde mara dadin sha'ani wanda yake ba mutum wahala ya zama shine ma'anan ash-shaytan a harshen larabci kamar yadda Allah yake faɗa cikin an'am yake cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan sai Allah ya ce mene shayatinal insi wal jinni haka muka sanyawa kowane manzo cikin annabawanmu mun sanya mishi wani abokin gaba wani iri sai Allah ya ce shayatinal insi wal jinni hatsabiban mutane da hatsabiban aljannu su ne abokan gaban annabawa wanda ba sa bari sakon Allah ya kai inda ya kamata ya kai sai in yafi karfinsu saboda haka abinda ake nufi da shedan shine hatsabibi ana nan kuma sai ya zama sunan yanka ga asalin limamin hatsabiban gabaki daya shine iblis da ya kasance yana rayuwa a tare da mala'iku Allah ya daukaki al'amarinsa ya sanya shi rayu da mala'iku a cikin aljanna to amma sai ya zo da wannan aiki na rashin kirki na bujirewa Allah madaukakin sarki lokacin da Allah ya umarci mala'iku gabaki daya su yi sujuda ga annabi Adam alaihi salam shi ma tunda yana cikin su aka ce ya sujuda tare da su amma shi sai ya yi tsaurin ido ya kangarewa Allah yace shi ba zai yi ba Allah yace fasajar mala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblisa aba an yakuna min as-sajidin sai dukkanin mala'iku gabaki ɗayan su suka fadi suka gaida annabi Adam alaihi salam in banda iblis shi ya kangare ya ƙi sujuda ma mala'ikun annabi Adam alaihi salam da umarnin da Allah ya masa to daga nan sai ya zama in ana neman cikakken hatsabibi mafi girman rashin kirki to babu kamar sa saboda an ce shedan sai sunan ya koma kanshi kai tsaye a matsayin sunan shi na yanka kamar da yake kuma kan sauran shedanu jama'arsa cikin iblisan aljanu da iblisan mutane da iblisan halittu kuma akwai aljanu iblisai shayatinul jinni wal ins akwai aljanu shedanu a cikin mutane kamar yadda Allah ya ce minal jinnati wan nas akwai a cikin mutane akwai a cikin aljanu sannan akwai cikin dabbobi ma akwai shedanu waɗanda suke ba su da kirki mamugunta waɗanda an kira su a shar'ance da suna mamugunta kamar faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khamsu min ad-dawabi fawasiqu akwai dabbobi guda biyar waɗanda suke ba su da kirki irin su bera irin su gafiya irin maciji irin kunama waɗanda suke cutar da ƴan adam duk waɗanda ana neman tsari daga sharrinsu amma dai na a keɓance ana neman tsari ne daga sharrin shedan a wajen karatun alqur'ani to wannan lafazin na a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shedan ar-rajim wanda yake abin jefewa wanda aka kore shi daga ni'ima Allah daga rahama Allah kamar yadda muka ambata shine lafazi mafi shahara al-imamu al-qurtubi a cikin tafsirin sa yake cewa hadha al-lafzu huwa alladhi alaihi aljumhur ko huwa alladhi alaihi jumhurul qurra wannan lafazi shine lafazin da daukacin masu karatun alqur'ani wato wadanda zaka ji ana cewa hafsu ana cewa qalun ana cewa susi ibnu kathirin abu ja abu amrin da makamantan su ake cewa alqurra wadannan alqurra din mafi yawan su suna amfani ne da wannan lafazin yace mene yace li'annahu lafzul qur'ani saboda haka yazo a cikin alqur'ani wa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim idan ka karanta alqur'ani ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga shedan abin jefewa daga rahama Allah da haka zaka ga Asim wanda arama yayin mana karatu alqur'ani da irin qira'ar sa haka yake karantawa haka Abu Amr al-Basri shi ma haka yake karantawa haka Abdullah ibn Kathir dukkanin su da sauran masu karatu haka duk suke karantawa da wannan siga ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim ayan wa masa albarka mun dauko bayani amma kuma lokaci ya mana halin sa saboda dole zamu saurara anan idan Allah ya kai mu a darasi na gobe insha Allah zamu ci gaba daga inda muka kwana batu akan ma'anan al-isti'adha anan zamu saurara saboda kullu lokaci Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya watiyan Allahu bi absarina wa asma'ina ma baqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'arana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله